on that jet watch.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 23 ga watan Oktoba na shekarar 2020. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta zamani wato NITDA ta ce a shirye take ta bunƙasa kasuwanci musamman wajen amfani da kafofin yanar gizo a Najeriya. Sannan za mu kawo muku rahoto akan cin hanci da rashawa. Muna kuma tafe da rahoto na musamman kan yadda 'yan Najeriya mazauna kasar Kamaru suka bayyana ra'ayoyinsu kan zanga-zangar ENSAS da ke neman birkita zaman lafiyar kasar. Bayan nan muna ɗauke da labaran wasanni, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. ‘Yan siyasar Amurka da shugabannin 'yan rajin kare haƙoƙin jama'a sun tofa albarkacin bakinsu game da zanga-zangar yin tur da zaluncin rundunar 'yan sandan nan mai yaƙi da 'yan fashi da makami ta SARS, rundunar da aka zarga da cin zarafin farar hula sosai. ‘Yar majalisar wakilai Sheila Jackson Lee ta jam'iyyar Democrat daga jihar Texas tare da wasu 'yan majalisar wakilan baƙar fata sun rubuta wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wasiƙa, suna yin kira da yayi garan bawula ɓangaren aikin 'yan sandan ƙasar kuma a bar jama'a su gudanar da zanga-zanga a cikin lumana. Abin da ke faruwa yanzu akan rundunar SARS da zanga-zangar lumana da 'yan Najeriya ke yi da ta kai ga zubar da jini da tashin hankali bai kamata ba, abin da Lee ta faɗa wa muryar Amurka kenan. Ta kuma rubuta wata wasiƙa tare da wasu zuwa ga sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da Majalisar Ɗinkin Duniya, tana mai cewa ya zama dole Amurka ta kira wani zama na musamman a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya don neman a gudanar da bincike akan saɓa haƙoƙin bil'adama a lamarin. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yaba da dawwammamiyar yarjejeniyar tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba a faɗin Libya da ɓangarorin da ba sa ga maciji suka cimma a yau Juma'a. Babu wata mafita ta hanyar amfani da ƙarfin soja a Libya, abinda Guterres ya faɗa wa manema labarai kenan. Ya ƙara da cewa wannan yarjejeniyar wani muhimmin mataki ne, amma har yanzu akwai jan aiki a gaba. Yarjejeniyar ta buƙaci gwamnatin GNA wadda ke birnin Tripoli da ɓangaren dakarun LNA na Khalifa Haftar su janye dakarunsu. Yarjejeniyar wadda aka sanya wa hannu bisa amincewar Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva ta kuma buƙaci a janye duk mayakan ƙasashen ƙetare da sojojin haya da ke ƙasar cikin watanni uku. Sojojin haya da mayaka daga Rasha da Turkiya sun taka rawa wajen tsawaita rikicin a ƙasar ta Libya mai arzikin man fetur. Sauran ƙasashe, ciki har da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Masar, su ma sun shiga faɗan ta hanyar tura tarin makamai da kai hare-hare ta sama. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai ƙalubalantarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun gwamza muhawara a daren jiya Alhamis gabanin zaben shugaban ƙasa na ranar 3 ga watan Nuwamba da ke tafe, inda suka bayyana wa 'yan ƙasar mabambantan ra'ayoyi game da inda za su kai Amurka nan da shekaru huɗu masu zuwa. Tsawon sa'o'i 90 suka kwashe suna caccakar juna. Kowannensu ya caccaki matsayar ɗayan akan daƙile yaɗuwar coronavirus da shawo kan yawan mace-macen da ake ci gaba da samu a ƙasar da ke kan gaba a duniya da adadin mutane 222,000. Sun kuma yi muhawara akan tsarin kiwon lafiya, albashin ma'aikata masu ƙaramin ƙarfi, manyan laifuka, dangantakar masu bambancin launin fata a Amurka, sauyin yanayi da shugabanci a fadar White House. A ƙarshe, Trump ya ce ya cancanci samun wa'adi karo na biyu a fadar White House saboda nasara ce za ta haɗa kanmu a cewarsa. Ya ƙara da cewa tattalin arzikinmu ya yi ƙarfi sosai kafin ɓulla annobar coronavirus a farkon shekarar nan ta 2020, kuma zai farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar mafi ƙarfi a duniya. Biden, wanda ya kwashe kusan shekaru 50 a fagen siyasa a matsayin senator, kuma mataimakin tsohon shugaban kasa Barack Obama, ya shata takar gwamnatin Trump a matsayin mai ragon azanci wacce ba ta da kula kuma mai cike da rudani. Yayi alƙawarin sake hada kan ƴan kasar. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce abin takeici ne ganin yadda manyan kasashen duniya 20 da suka ci gaba ba su hada kai ba a watan Maris kamar yadda ya bada shawara a yi a lokacin don daukar matakan hadin gwiwar tunkarar cutar COVID-19 a duk kasashe. A wata hira da kamfanin dillancin labaran Associated Press, Guterres ya ce yana fatan yayin da taron kolin manyan kasashen da ake kira G20 ke tafi a wata mai zuwa, kasashen duniya sun fahimci cewa ya kamata su kara hada kai don yaki da cutar. Guterres ya ce Majalisar Dinkin Duniya za ta goyi bayan daukar matakan hadin gwiwa don yaki da cutar, bugu da kari da neman tabbacin cewa duk wani rigakafi da aka samar za a dauke shi a matsayin wani abu da yake na kowa a duniya, kuma za a same shi a ko'ina da rahusa kuma ga kowa.
A gaida Maryam Dauda wadda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta zamani wato NITDA ta ce a shirye take ta bunƙasa kasuwanci musamman a wajen amfani da kafofin yanar gizo a Najeriya, wanda mafiya akasari matasan ƙasar za su ci gajiya. Shugaban hukumar Kashifu Inuwa Abdullahi ya shaida hakan a wata tattaunawa ta musamman da abokin aikinmu Yusuf Aliwa Harande akan matakai da suke dauka domin ganin kasar ta bi sahun kasashen duniya a fannin kimiyya da fasahar zamani a bangaren kasuwanci.
So sai muka zo da wani tsari wanda ake kira da strategic roadmap na ya za a yi a canja ita harkar fasahar zamani gabaki daya a kasar nan ta koma gogayya da yadda ake a kasashe da suka ci gaba. So wannan taswira kenan na shekara hudu muka yi a lokacin daga shekara ta 2016 zuwa shekara ta 2020. A ƙarshen shekarar nan za a kare wannan tsarin da muka yi. So a ciki mun fitar da ginshikai guda 7 da muke so mai ayyatar, wanda idan aka yi shi ne zai dora Najeriya akan harkar digital economy. Na farko shi ne akwai developmental regulation. Ya za a yi ka kawo doka da za ta bunƙasa wannan harka. So mu doka da muke kawo muna kawo doka ne domin ta taimaka ɗan kasa su gane me ya kamata su yi da fasahar zamani domin su kawo ci gaba na tattalin arzikinsu. So a ciki kamar mun zo da dokar wannan da ake kira Nigeria Data Protection Regulation, wanda doka ce wanda take tantancewa wanne irin bayanai mutum ya kamata ya sa a yanar gizo da wanne ne in kamfani ko gwamnati wata hukuma ta karba wanne kamata ta sa wanne ne bai kamata ta sa ba. So shi kansa wannan tsari da muka zo da shi ya kawo wani ya bude mutane hanyar ayyukan yi, wanda a cikin ƙasa da shekara ɗaya an samu mutane sama da 2,700 da suka samu ayyukan yi ƙasan wannan, wanda ita kuma kasuwar wannan harka yanzu ta fi naira biliyan biyu. Sannan daga ciki muna zuwa da kuma wasu haka tsare-tsare da ba su taimaka na bunƙasa tattalin arziki shi ma, da kuma wanda za su tabbata an yi ayyuka daidai a gwamnati. Kamar kwanan na akwai tsari da muka fita daya Najeriya za ta amfana, akwai tsari da ake kira business process outsourcing na yadda mutum kana Najeriya za ka iya yi wa kamfani a Amerika aiki. So wannan tsari mun zo da shi ne saboda mun ga kamar kasar India a duniya ita take mamaye wannan bangaren kasuwanci. To sai muka ga mun Najeriya ai mun fa India advantage in a wannan ra'ayi. Na farko lokacinmu ya fi kusa da lokacin America da na Europe akan lokacin India. Na biyu Najeriya mun fi mutanen da suke iya turanci akan India, saboda yanzu kasar India ma waɗanda suka iya turanci sun kusan karewa ana neman su ne. So saboda haka sai muka fitar da tsarin da shi ma za a yi Najeriya ta muri wannan tsari. So na biyu akwai digital capacity building, saboda shi harkar duka ana in kace fasaha zamani harka sai ta ilimi, wanda mutum sai yana da ilimi zai iya morar wannan harka. So wannan akwai horaswa da muke bai mutane daban-daban, wanda a shekarar nan cikin shekara daya daga August 2019 zuwa wannan August 2020 da mun yi wa 'yan Najeriya training wanda sun kusa 40,000.
To madalla, shugaban hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta zamani kenan Kashifu Inuwa Abdullahi a tattaunawar su da Yusuf Aliwa Harande. Yanzu kuma ga rahoto na musamman akan cin hanci da rashawa, wanda wakilin muryar Amurka daga Ibadan Hassan Umaru Tambuwal ya aika mana.
Wata babbar matsala ce da ta zama kanangaren bakin tulu wajen kawar da ita ga shugabannin mulkin soja da farar hula na da na yanzu. Gwamnatocin da sun ka mulki Najeriya da suka gabata sun ɗauki matakai iri daban-daban don kauda cin hanci da rashawa a tsakanin al'umma, musamman ma'aikatan gwamnati da jami'an tsaro. Na tattauna da wasu 'yan Najeriya don jin ko har yanzu akwai cin hanci da rashawa a ƙasar nan.
Sunana Dan Juma Walalu. Akwai cin hanci baja-baja. Domin zan iya baka kaman misali, ni daga Kano aka dauko ni zuwa nan garin Ibadan, gabana aka ba direba kudin aikin hanya naira 20,000.
Waye bashi?
Mai gidan shi ya bashi, saboda ma'aikata da ake ba gas 500, wani gate din naira 2,000. Akwai inda ma aka tsayar da mu, aka ce mu passenger sai mun ba da naira 2,200.
Waye tsayar da ku?
Mofol.
Yan sannan kwantar da tarzoma.
Nan cikin garin Mina.
To a bisa lahimmi,
haka kullun dan mun taho mun bi hanya, ba a gaya mana ba a shiga state to state ba. Shine direban ya ce musu to gaskiya ni sai dai mu koma. Fasinja naira 2,000, direba aka ce sai ya bada 20,000. To a takaice dai ina gaya maka, naira 20,000 din nan da aka bashi ta kare ka, an bashi kudin da za a gyara mota naira 5,000 daban sun shige. Akwai kudin abincin shi 2,000 sun shige, sai ma da ya ranci 5,000 cikin fasinja.
Waɗanne ma'aikata ne ya kashe waɗannan kudi?
Akwai mofol, akwai soja, akwai yan sanda, har da yan banga ma akwai. Su ma gate din su in ka zo sai ka tsaya sun karbi naira 100 ko 200.
Ko akwai wasu ma'aikatan gwamnati da ke karɓa cin hanci akan hanya in banda jami'an tsaro?
Babu.
Abdullahi Bakwal, trailer nake tuka.
Kamar shekara nawa kana tuka trailer?
To in Allah ya tsona kai shekara 25 ina tuka trailer.
Waɗanne hanyoyi kake bi a Najeriya?
Najeriya ba inda ban shiga su 36.
To ya batun cin hanci?
Yanzu muke tsakiya ta don akwai gaggawa naira 2,200 inda dole sai an ba su suka ta.
Wa ake ba?
Sojoji da su sun kai tsananta mana ba ma yan sanda ba.
A wace jiha?
A nan cikin Naija da nan jabar shigowa Kwara da shiga garin Lagos da can Robo na shiga tambuwar Sokoto. Ana cin hanci kwaran gaske.
A wannan lokaci na corona ne cin hanci ya tsanani ko kai dama ana yi kafin corona?
Eh, to yanzu ya tsanani don yanzu an ce mana an wadi gare da an jayi gaggawa, amma su suna nan suna cin karansu ba babbaka.
Bayan sojoji ko akwai wasu jami'an tsaro da ke karbar hanci a hanya?
Ka san shi direban trailer dan sanda da waya ya tare shi, dan ba an hada wani irin patron nan da suke hita su da yawa ba.
A jahohin da ka je a Najeriya, wace jiha ce aka fi cin hanci?
To inda yanzu abin ya hita mali irin kasar Inyamurai, don can mai kaya sai ya ba da kuɗi direba sai ya bayar. In ka je gidan so sai ka ba naira 1,000, mai kaya ya ba da 3,000 in shanu ya dauko. Sannan kuce.
Kun taba kai ƙara ga manyan 'yan sanda ko sojoji a game da wannan cin hanci?
To abinda a problem din Najeriya, mu yanzu idan ka kai ƙara ma ba mai sauraron ka. Kowa bai sauraron ka kai ƙara. Ka kai ƙara ma'aikaci ma Najeriya ai bala'i ne gare ka. Kulle ka ba za a yi yasa mun ka basu da Allah ba mu kai ba. Mun san komai zai ƙarshe.
To idan aka kwatanta cin hanci a halin yanzu da can shekarun baya har zamanin sojoji, wani lokaci ne aka fi cin hanci a Najeriya?
To mu ga mulki dai cin hanci tsaba ta bai kai wannan lokacin korar bara din nan ba. Ya yi kowane lokaci. Zan baka misali yanzu a takaice daga bakin ogere, ka ce kana son tinka mai gidanka sai ya ba da 50,000 ko ma ba su kai ka. Ga masu karɓar cin hanci ko a cikin Lagacin bakin wa ko kuma su faffasa ma gina su sauke ka su yi ma duka.
Su waye waɗannan mutane?
Yan sanda ne da sojoji ke wannan aiki. Gaggar ko ina ka je 5,000, 4,000, 3,000 kuma kana empty.
To ai wannan ta hiya ba ta kai kilomita 200.
Iyakar ta ta yi kokari 45. Kai yanzu an kai ma jirgin ruwa aka ha, in kana son ka je tinka akwai za ka je ka biya 20,000 jirgi ya dauke ka ya zagawo da kai ya aje ka cikin tinka, saboda ya yi ma sauki. Sannan ka wulodi ka.
Sunana Musubawu Abiola, na direba ne.
Wace irin mota?
Bus gare ni ga wajen Funtuwa zuwa Ibadan.
Ya kake yi da jami'an tsaro a hanya?
Gaskiya babu yanda ba mu yi da shi, saboda lokacin kurolan nan gaskiya mun sha wuya sosai gare su.
Wace ce irin waya
kaga an kazo sai su ce dole dole ga abin da zaka ba su in baka baya ba ba zaka tafi ba
kamar su wane ne
akwai dan sanda akwai civil defense akwai road safety har sojoji ma do akwai suna karba sai an ba su ko yanzu ma da aka ce an jaye abin ma yanzu ba su jaye ba duk mun ka to dole sai ka ba su
mun nawa suke karba
daga 500 har naira 1000 duk ana ansa wato boss inda kana da ke da fatanja sai ka ba da kudi gaskiya in baka baya ba wani rikici ne za su zo da su dole kaga tunda ba kai da abin da zaka dole ka ba su a rubo lahaka ka ta inda zaka
a wace jaha ce aka fi karba wannan cin hanci
jahar Ilori akwai problem don kana yi cin magate wuri kusan kaman 6 haka sannan kuma kaga wajen Kaduna nan ma muna shan wuya wurin nan sosai
shugabannin addinin musulunci da krista duka sun ce cin hanci da rashawa haramun ne kamar yadda Rabaran Philip Mayango na cocin bishara da ke sabo Ibadan ya ce
addinin krista bai koya mana batu a cin hanci da rashawa ba fa Allah baya ji dadi haka hanci da rashawa ya zama kama ba mu yi biyayya ga maganar ubangiji ba kenan to da haka idan masu bi shi suka zama rashi gaskiya ai ba masu bi shi kuma ba kenan domin shi Allah shi mai sarki ne baya so abubuwa da zai kawo cuta sunana Musa Muhammad Dori limamin masallacin a Kinyale Ibadan cin hancin rashawa a cikin musulunci haramun ne kada an kayance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu lahamin la ba ta bi suhuti duk wani namun da ya tsare daga cikin mutum da ke karɓar rashawa annaru aula wuta ce ta fitance ta ga wannan namun da ya tsare a jikin sa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
Professor Yusuf Umar Dantama na Jami'ar Usman Dan Fodio dake Sokoto masani tattalin arziki ne a Najeriya.
Ana Hassan dai idan kai magana cin hanci da rashawa alama ce ta rashin kyakkyawan mulki mai inganci. To idan kana magana mulki ingantaccen mulki nagari to kaga idan za a kawar da rashin cin hanci da rashawa yana ciki. Idan ka duba yanzu mafi yawan babban matsalar da ke fuskantar kasashe masu tasowa musamman Najeriya kashi 80% na mutane suna cikin yanayin matsala ta rayuwa. To duk wannan idan ka duba ai cin hanci da rashawa yana daga cikin abin da ke kawo tabarbarewar wannan al'amari.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
Tauna a kasar Jamhuriyar Kamaru sun fara nuna damuwar su kan irin rikicin da yake neman rincabewa a kasar na zaman lafiya kuma suna ganin kasar ta Najeriya ita ce uwa ba da mama a nahiyar mu ta Afirka da cewar dai ɗan kasar waɗanda suka yada zango a kasar Jamhuriyar Kamaru sun kama kimanin miliyan 4 ga kiyasi wanda ne yasa na hira da waɗansu daga cikin su kan rikicin na End of SARS ga yanda hirar namu ta kaya.
Watan wannan abu da ya fito a Najeriya na zanga-zanga kai da ganyi kasan cewa wannan zanga-zanga wata manufa ce da aka fito da ita ta cimma wani buri da wata akida da ake so da kuma ta kiyayya da ake nuna wata kabila saboda haka kuma da hannun yan siyasa waɗanda suke neman cimma wayansu burinsu saboda haka idan ka kulli abubuwan da ake yi zaka ji wayansu suna magana kaga a ciki akwai dan siyasan da ya burge ni wallahi maganar da yayi a matsayin sa na dan arewa dan siyasa wanda ya san abin da yake yi da ana samun irin sa da Najeriya ta zauna ba farawa maganar da yayi wallahi ta yi mun kyau saboda magana yayi ta gaskiya saboda haka ka gani abin da ya fadan nan ka gani abu ya fada in babu Naje in babu zaman lafiya ba mulki saboda kaga ashe Najeriya yake nema idan Najeriya bata zauna lafiya ba wallahi sai ta fi Libya saboda duk kasashen nan da suka kewaye ta wallahi duk bala'in ya shafe su saboda haka ba wanda zai zauna lafiya dan yan gudun hijira za su shiga yan gudun hijira abinda ka nanwa za su cinye saboda kaga ina wani labari to saboda haka ni abinda zan ce ubangiji Allah ya ba kasar mu zaman lafiya
a zahirin gaskiya wato mu yan garin Jos ba mu ji dadin mulkin shugaban kasa Muhammadu Buhari ba duba da yanayin yanda ake musgunawa talakawa wato hakan na nuni kamar mulkin kama karya ake wanda talaka baya da yanci wato bayyana abin da ke damun sa zanga-zangan da aka fito ake yi a zahirin gaskiya zanga-zanga ba wai ta kawai a wato tsayar da wannan runduna ta SAS bane wato talakawa suna cikin wani ukuba wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kasa gane wato menene a ciwon talakawan sa. To a zahirin gaskiya da a ce ya gane da wannan zanga-zangan bata kai ga wato hakan ba, har kaga cewa ana fashe-fashe da sauransu. Zaka duba daga Taura zuwa Madawa zuwa unguwar Doka, a zahirin gaskiya an rasa wato kayayyaki musamman na mutane da shaguna da aka faffasa, wasu sun jakkata, wasu kuma sun ji ciwo, amma an samu wasu wanda sun rasa wato rayukansu a wayannan yankuna. To a zahirin gaskiya hakan bata haifar mana da damin ido ba, saboda mulkin Muhammadu Buhari ba abin da ta amfanar da mu da shi. Jawabin da ya fito yayi gaskiya wannan jawabin mu bamu ji wato wani abu, ko in ce mun ga wani abin da yayi mana ba, duba da yanayin yanda ya jawabin cewa yana da wato kuduri akan wato matasa, saboda haka mu ba abin da mu muka gani mu bamu ji dadin wato mulkin Muhammadu Buhari ba. Zahirin gaskiya fatan mu kuma muna so Muhammadu Buhari ya barka ragar mulki, ya saukaka ragar mulki ne, bamu yadda ba.
To a yanzu halin da ake ciki, Najeriya wata kasa ce da take da al'umma kabilu daban-daban masu albarka. To albarkanta ne ya sa mu 'yan Najeriya ma har aka samu ire-iren mu a kasashen waje, wanda a yanzu haka nake zaune a wannan kasa ta Kamaru mai albarka cikin wannan jiha na Douala. To dalilin wannan, Najeriya ta dauki wani sabon salo wanda mutane sun zaton zanga-zanga, sai ya koma wani iri wanda ba aka san haka. To saboda haka mu ba ma goyon bayan wannan zanga-zanga da ake, saboda mun gane ba alheri bane, saboda idan abu ya tafiya yana iya ya maida mai arziki matalauci, ya dauki mutun ya raba shi da gidan shi ya maida wannan. To saboda haka idan gwamnatocin Najeriya ba su tashi kai tsaye sun yi kan jiki kan karfi ba, to gaskiya abin da yafi kafi karfin shi yana iya zuwa ya fi karfinka a karken al'amarin, kuma ya kasance ya damu kowa. Tunda yanzu haka mu da muke kasashen wajen nan ba ma jin dadi, sakamakon idan Najeriya ta zauna lafiya shine muka zauna lafiya a duk inda muke cikin nishadi da kwanciyar hankali. Amma ko da muna jin dadi, ya kasance yan uwan mu ba sa jin dadi. Wannan abin aikin banza ne, ba wai wani alheri bane. To da fatan wannan insha Allah, da wannan ina son yi amfani da wannan dama ga dukkanin yan uwana talakawa yan Najeriya, saboda haka su shiga karatun ta na tsuka da wasu yan iska daga kasashen ketare su yi amfani da su domin biyan bukatun kansu. Kai ka duba menene maslaha na rayuwanka, yaya ya in baka da rai, yaya danka zai kare rayuwan yaranka, za su kare da jikokinka da na makotanka da na yan uwanka. Wannan shine zamantakewa, kuma shine alheri. Amma wancan zanga-zanga a'a, ka dauke ta ma a matsayin haramun ko shine abin da Allah ke ki. To saboda haka abinda Allah ke ki, kai in ka ce kana son shi ba za ka ga daidai ba, wanda Allah ke ki shine in ka ki shi za ka ga daidai.
Ka ni da Allah wannan abu bai dadi ba, bai kyau ba, kuma in aka ce haka za a yi, ba inda za a yi tattalin arziki ya ci gaba ballantana a samu kwanciyar hankali, har kasar mu ta zama wani abu. Ya kamata gaskiya a maida hankali a daina wannan abu, din bai kamata ba gaskiya tsakani da Allah.
To yanzu kai ya kake ganin yanda suke ce Buhari ya bar mulkin nan, kaga cewa suna da abin yayi kyau ko kuma
a gaskiya ai bai ma kamata a ce zababban shugaban kasa a ce waye soka ba, tunda zaben shi aka, ya kamata a yi hakuri ne har lokacin shi ya soka. In ana ganin akwai wani wanda ya kamata ne, ko kuma mu masu zabi mu dinga duba yanda wanda ya kamata ya hauni, amma bayan da za a ce zababban shugaban kasa a ce ya soka.
To a jiya shugaban Buhari ya yi magana akan cewar kowa da kowa koma bakin aikinsa, ba kuma ya tsere duk wata zanga-zanga a kasar Najeriya. Ya kake ganin wannan za a amsa wannan kiran nasa kuwa?
Ya kamata a ce abu umarnin shugaba, diyin da yake shugaba shi shugaba ne, ya kamata kowa ya maida hankali a koma bakin aiki domin a farfado da tattalin arziki, saboda ga yanayin yanda kasar mu take ciki, ya kamata a ce kowa ya hakuri a maida wuka a zauna lafiya.
Yan kasar Najeriya da Kamaru suna gudanar da sana'o'i ne da dama, kamar sayar da kayayyakin motoci, kamun kifi da dillancin shanu da tumakai da kasuwancin koli da dai sauransu. Na nemi ta bakin manya da ƙanana na ma'aikatan ofishin jakadancin kasar ta Najeriya wanda ke kasar Kamaru, amma abin ya faskara. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. To yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
har yanzu dai tsugulfa ta kare ba a hukumar wasanni da motsa jiki na kasar jamhuriyar Kamaru kan kudaden shugabannin kulub-kulub din gasar La Liga na kasar waɗanda za su yi amfani da su wajen gudanar da wasannin su na wannan shekara. Duk da cewa wata kotu a kasar jamhuriyar Kamaru ta mika wa shugaban wasannin na La Liga Musa Sanaye gaskiya wajen fara gasar ta wannan shekara, Sa'ad masanin harkokin wasanni na kasar Kamaru ya nuna ƙarin haske kan wannan al'amarin.
Duba da cewa ga koyi wasa masu zuwa kaman wasan da za ta yi da ainihin Mozambique nan 12 ga wata mai zuwa wato watan Nuwamba kenan, wasa ne da ainihin dole wato ta wani bangare ana bukatar Kamaru ta ci wannan wasan saboda wasa ne na kofin shiga kofin nahiyar Afrika da zai gudana duk da cewa da kasar ta Kamaru. To wannan shine idan mutane ba su yi la'akari ba saboda ainihin wato wasu matsaloli da ake fuskanta domin har ila yau ba fara kakar bana ba, ita kanta zan ce hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika za ta yanke hukunci ta kakaba wa Kamaru takunkumi zai iya kaiwa ma Kamaru ita kanta ba ta shiga wannan gasar ba duk da cewa dai bayan za a yi Kamaru ita take ke da hurumin karbar bakoncin wannan gasar ta 2021 da zai gudana a wannan kasar. To shine maganan fida ya wasannin kwallon kafa kamar alhamdulillah an gama sai dai anan Japoma anan Duwala ana samun dan matsaloli ta bangaren ingantattun hanyoyi yawa domin watan nan zan ce farkon watan nan su kansu waɗanda suke tafiyar da wannan al'amuran yin masu aiki a wannan shashin wa aka ba su kungilan wannan aikin sun tsayar da aiki saboda har ila yau da gwamnati bata ƙara samu su kudaden su ba balle su biya waɗanda suke musu aiki domin waɗanda suke musu aikin masu tsayar da aiki yawa su yajin aiki. To wannan shine zan ce yau kwanaki biyu kenan da minister shi kansa na Sesmo Elekombi tare da ainihin shugabar hukumar na wasan kwallon kafa Saido suka kai ziyara suka je gani da ido ta wannan shashin na Japoma nan gani yadda aiki yake ci gaba ta bangaren hanya amma filin wasa kamar an ga an gama babu matsala ta wannan shashin sai kuma inda ake wasanni motsa jikin nan domin waɗanda za su zo da kasashen waje za a ba su damar su ma motsa jikin su a wannan filin wasan da yake a nan Akwa da ake kira Stade Akwa nan da aka baiwa ainihin ministan kula da lafiyar kasar Kamaru Manoj Malashi kafa wani dan asibiti a wajen domin yi wa mutane gwajin coronavirus nan. To gashi yanzu shi minister Nasimu Elekombi na bukatar a cire wannan aikin a wannan wajen a cire wannan wato wajen gwaji a wannan filin saboda nan da lokaci kadan za a fara wasanni a kai shi wani waje ta daban amma a kai shi wani jini daban amma shi zama na cewa yanzu hakan nan da akwai matsala har ila yau dai ba a cire wannan kayayyakin ba. To shine
sai dai kuma kasar jamhuriyar Kamaru a halin yanzu dai tana ta shirye-shirye na karɓar hada kofin zakarun nahiyar Afirka wadda za a gudanar a shekarar na 2022 a kasar ta jamhuriyar Kamaru kamar yadda kungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ta yi wa kasar ta jamhuriyar Kamaru alƙawari wajen ganin cewa za ta miƙa mata Mahama Abu Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba da labaran wasanni yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Yan siyasar Amurka da shugabannin yan rajin kare haƙoƙin jama'a sun tofa albarkacin bakinsu game da zanga-zangar yin tur da zaluncin rundunar yan sandan nan mai yaƙi da yan fashi da makami ta SARS rundunar da aka zarga da cin zarafin farar hula sosai. Yar majalisar wakilai Sheila Jackson Lee ta jam'iyyar Democrat daga jihar Texas tare da wasu 'yan majalisar wakilan bakar fata sun rubuta wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wasiƙa suna yin kira da yayi garan bawula bangaren aikin 'yan sandan kasar kuma a bar jama'a su gudanar da zanga-zanga a cikin lumana. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yaba da dawwammiyar yarjejeniyar tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba a fadin Libya da bangarorin da ba sa ga maciji suka cimma a yau Juma'a. babu wata mafita ta hanyar amfani da karfin soja a Libya, abinda Guterres ya fada wa manema labarai kenan. Ya kara da cewa wannan yarjejeniyar wani muhimmin mataki ne, amma har yanzu akwai jan aiki a gaba. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai kalubalantar sa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun gamsa muhawara a daren jiya Alhamis gabanin zaben shugaban kasa na ranar 3 ga watan Nuwamba da ke tafe, inda suka bayyana wa 'yan kasar mabambantan ra'ayoyi game da inda za su kai Amurka nan da shekaru 4 masu zuwa.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma anjima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda take yana gabatarwa, sai kuma Julie Lagos Creation da ta hada mana shirin, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.